آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنة سنته إلى يوم الدين. بارك يا الله. السلام عليكم ورحمة الله. Barka mu da saduwa a wannan yammaci na Lahadi 26 ga watan Zulqa'ida watan 11 a wannan shekara ta 1419 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da yammaci na 14 ga watan 3 shekara ta 1999 dan ci gaba da karatun littafin mu Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid wannan kuma shine darasi na 33. Matashiyar maganar mu babu qaulillahi ta'ala ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. مالتي الآيات ينا نتم ونا آير دونا أددي نآيوي دسك بيوباينتا وندا جيرم مغنى تايا سكي مغنى أخي الآيات ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا زوانا ده هكيتي الايه ده كاو قير تي قالي كده هردر كده قارس صورا كوك جي كبوت قرآني كبنش كوك قارس صورا يا قل بابي اتو ونن آية بابي دي وچي بايا بابي دي ديكي مغانا كنتي ودوكا ون دي تا اغاما لمي كوما تسلوتا ودن حالتا بند الله يهرمتا ko haramta abinda Allah ya halatta hakika ya rike su a matsayin alloli. Can ana magana akan mutum yayi musu da'a din. Wannan babin da aka kunna yau ana magana akan mutum ya bi magana wanda take kishiyar Allah, yace kishiyar manzon Allah yace. Can gurin kabi dan gane idan wani ko dan wani da ya faɗa. A nan gurin kuma kina wa magana baka san mai ita ba. Ta sabawa Allah yace ta saba manzon Allah yace sai ka bi ta. Saboda ka ganta a rubuta cikin wani littafi da zuciyarka tana tsunaci. Me hukuncin wanda yayi wannan shine ma'anar babu qaulillahi ta'ala alam tara ila allazina yazumuna, babin da yake magana dangane da fadin Allah ta'ala alam tara ila allazina yazumuna, shin baka da masaniya, shin baka yin duba, baka yin izina zuwa ga wadanda yazumuna suke riyawa. An gane ko? Az-za'mu shine mutum yayi da'awar abin da baya kansa, wannan shine galibin ma'anarsa a larabci. Amma az-za'mu kuma yana zuwa ma da ma'anar al-qaul, a ce za'ama fulan bi ma'ana qala fulan. Amma anan ma'anarsa yin da'awa kan abin da mutum baya kai, yayi da'awar shi kaza ne, dalili kuma baya taimakon sa kan wannan abin. Baka yin duba zuwa ga waɗanda yaz'umuna suke riyawa annahum amanu bima unzila ilayk, cewa su sun yi imani da abin da aka saukar maka, suna yin da'awar imani da abin da aka saukar maka. Menene abin da aka saukarwa annabi? Shine Qur'ani, shine hadisi. Wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima. Abin da aka saukarwa annabi shine alkitab, Qur'ani, wal hikma da kuma sunna, dukkanin su wahayi ne daga Allah. To waɗansu suna riya cewa sun yi imani da abin da aka saukarwa annabi, nan ne da me? Na Qur'ani da hadisi. Wa ma unzila min qablik, kuma suna riya sun yi imani da abin da aka saukar kafinka na Taurat da Injila da Zabura da sauran littattafai da suka gabata. Tare da haka yuriduna an yatahakamu ila at-taghut, yuriduna an yatahakamu ila at-taghut, suna son su rinka kai hukunci zuwa ga at-taghut. Ga shi sun yi imani da abin da aka saukar maka, suna faɗa da baka la ilaha illallah muhammadur rasulullah, ba abin bauta sai Allah ko muhammad sallallahu alaihi wasallam jakada ne na Allah. Wanda fadin wannan mutum ya daure kansa da iyya cewa ba abin da zai yi na ibada sai ga Allah shi kadai, kuma babu wani nau'i na ibada da zai mai shi ibada da zai nemi ladan Allah sai akan abin da manzon Allah ya zo da shi. Abin da ko manzon Allah ya zo da shi shine Qur'ani, shine hadisi, shi aka yi masa wahayin sa. Banda wannan babu wani wahayi da aka turo manzon Allah da shi, kuma babu kuma inda zaka iya samun wani samfuri na ibada. To gani sirri cewa sun yi da abin da aka saukar maka, amma tare da haka yuriduna an yi ta haka suna son su rinka kai hukunci ila tagut zuwa ga tagut lafazin tagut daga at-tughyan ne ketare iyaka dan haka at-tagut abin da ke sa mutum ya ketare iyaka shi ne ibnu qayyim ke cewa shi at-tagut huwa kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw mutbu'in aw muta' shine duk abin da zai sa ka ketare iyakar Allah wannan abin bauta masa ake yi kamar gumaka ko biyayya ake masa saboda iliminsa saboda falalansa ko da'a ake masa saboda karfin ikonsa domin matbu' alladhi yutba'u lima ladayhi min al-ilmi amma muta' alladhi yuta' lima lahu min as-sultani wal quwwa an gane ku duk abin da yasa ka ketare iyakar Allah ka saba ma Allah wannan abin bauta masa ne kake yi biyayya ce take masa saboda ilimi da'a take masa saboda mulki idan dai ya kawo maka ka'idar da ka tafi akan ta saba wa Allah sai annabi ya ce to ka rike shi a matsayin tagut ka rike shi a matsayin mai tagut dan haka duk abin da ake bauta ba Allah ba mutane sun bauta ta tagut ne sai dai su waɗanda ake bauta ba Allah ba iri biyu ne amma ya zanto waɗanda ake bauta ba Allah ba kuma sun amince da bautar to kaga wannan tabbas ya zama tagut ko waɗanda ake bautawa ba Allah ba amma ba da izininsu ba ba da lamuncewarsu ba inda sun gama yi musu haka din ma da sun yake shi kamar masu bautar annabi Isa kamar masu bautar Uzairu kamar masu bautar mala'ika Jibrilu kamar masu bautar annabawa da waɗansu salihan bayi da ba su dora mutane kan wannan ba to wannan bautar tana zuwa ga tagutu sai dai su waɗannan bayin Allah annabi Isa alaihi salam ko Uzair ko salihan bayi ko mala'iku ba a kiransu da suna tawagi domin ibadar da kai ta zuwa gare su tana karkata ne ta tafi zuwa ga kiɗa saboda mai saboda su ba su amince ba inda da amincewarsu ibadar sai ta zanto ta tafi zuwa gare su abinda muke nufi da tafiyar zuwa gare su suna da laifi akan sun yarda sun allantar da kansu sun sanya kansu kishiyoyi gaba ga Allah subhanahu wataala amma tunda ba su amince ba shedan ne ya kawata ba haka yanzu shedan ta bauta tawaki dan haka dai har yanzu ana nan akan an bauta ma tagut yuriduna an yatahakamu ila tagut suna son su rinka kai hukunci zuwa ga tagut sai malamai suka ce abinda ake nufi da hukuncin tagut anan duk hukuncin da ba a gina shi akan qala Allahu qala rasulullahi ya zama hukunci ne tagut yayin da duk ka kawo wani abu kake shine alƙali tsakanin ni da kai kan abinda muka yi rigima na addini ni na ce halal kai ka ce haram ni na ce sunna kai ka ce bid'a ni na ce bai dace ba kai ka ce ya dace ni na ce wajibi kai ka ce ba wajibi ba menene zai zama alƙali a tsakanin mu alqur'ani da hadisi fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli bana uku in kun yi da'in da cikin wani abu ko mun girman sa ko mun kankanta sa farudduhu ila Allahi war rasuli kuma yake ki zuwa ga Allah da manzansa ba a cewa na ci haram ka ci halal ka ci a duba kaza a duba littafin ba na sun qur'ani ba na sun hadisi a ciki domin ra lamarin zuwa ga Allah ba wai rabi zuwa ga Allah ba dole ka jawo aya take hujjarka ka jawo hadisi shine hujjarka amma ka ce an faɗa littafi kaza jami na kaza ka ɓata kanka lokaci ka ɓata yawun bakinka shi littafi na kaza jami na kaza da ka faɗa da wata hujja ya dogara shi ma sai mun tambaye shi da ce eh bi dalilin qaulihi ta'ala kaza to sai mu duba gani bi dalilin qaulihi sallallahu alaihi wa sallam kaza to sai mu duba gani amma kawai ka dingina mu zuwa ga littafi jami na kaza juz'i na kaza da me ya dogara ba mu dogara dole ko wani littafi shi ma sai ya kawo mu dogara ina fatan kun fahimta da kyau duk abin da mutane suke jayayya alƙalinmu shine Allah shine manzansa kowa ya aje kowa gefe guda Allah da manzansa ne za su fi hukunci yuriduna an yatahakamu ila tagut amma su suna so su kai hukunci zuwa ga tagut kalman yuriduna wani irin fi'li ne fi'li mudari fi'li mudari alam tara ila allazina yaz'umuna kaga allazina ismul mawsul wanda yake ma'rifa ne yuriduna jumla ta biyo bayan sa akwai ka'ida ta nahwu الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف احوال معنى سو wadannan da suke riya sun yi imani da kai da abinda aka saukar maka da abinda aka saukar kafinka amma halin kasancewar su shine sai suka hukunci zuwa ga tagut suna fadin wancan da baki aikin su kuma shine me ga hukunci zuwa ga tagut wato kaga jumlan yuriduna hal sahibul hal shine allazina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka kun fahimta ko لأن الجملة بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال wa qad umiru an yakfuru bi, hakika an yi umarni kan su kafirce madaguti, su bijire madaguti, ba a yarda ba su kai hukunci gare shi, amma sai suka ki kafirce masa, suka ki bijire masa, sai suka kai hukunci zuwa gare shi. Wajen kai hukunci zuwa gare shi akwai yin imani da shi, wanda yin imani da shi musa yin imani da Allah ne kuma. Faman yakfuru bi taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam tisama laha wallahu samiun alim. Dole sai mutum ya kafirce wa taguti sannan imani da Allah ya daidai, da mutum zai imani da taguti ya warware imaninsa da Allah. Da haka sai Allah ya ce yaz'umuna, domin yayin da suka kai hukunci zuwa ga abinda ba Allah ba, ba manzon Allah ba, ya zanto imanin da suke faɗa da awa ne. Wadda'awi ma lam tuqam alaiha bayyinatun wa ashabuha adiyyu, da ba sai ba da awa bane ba, sai a aikata su gaskata imani da Allah, da sun yi sabani sai a ce to me Allah ce, da sun yi sabani sai a ce to me manzon Allah ce. Yanzu ya tabbata yadda suka wallahi a zuci suka faɗa baki cewa su manene, ga ta aikin su na gaskata su, amma sun yadda da Allah, sun yadda da manzon Allah a zuci. Amma da an zo hukunci an ce ga hadisi sai ruwa mu da hadisi, ga abin da ke cikin littafi kaza, ga ayar Qur'ani sai ga mai littafi kaza ilimi, aya kace ga hadisi kace ta ce ga mai littafi kaza ilimi, to shi mai littafi kaza din ya aka yake da ilimi, in bai kafa hujja da ayar kafa hujja ba, ilimin da duk ba hujja ba ce, ba madogara bane zo Qur'ani da hadisi ba kira shi sunan ilimi a babin kariya, aya ne ta kawai hauragiya. ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا, شيطان ينا سن يفتر da su bata mane santi. Ibn Kathir yace wal ayatu zammatun liman adala an alkitab wa sunna, wannan aya tana nuna zargi ga wanda ya kawar da kai ga barin qur'ani ya bar hadisi, wa tahakama ila ma siwahuma, ya kai hukunci zuwa ga ba abinda qur'ani ba, ba abinda kuma hadisi bane ba, min albatil, na abin da yake rusasshen magana, wa huwa almurad bi taghut, wannan shi ake nufi da sunan taghut, abin da duk kai mata hukunci, kun gane ko. Wa yuridu shaytanu an yudhillahum dalalan bayyida, shaytan ya sarra ya cikin cewa yana son ya fitar da su bata mabayi zuwa karkan ayoyin da aka, kun gane ko. To dan saboda haka wannan aya tana nuna zargi kwarai da gaske ga waɗanda suke kai hukunci zuwa ga wani Allah, wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda babin da muka karanta baya, ayoyi ko abin da ke cikin sunan dalilai da maganganun malamai na nuna zargi ga dukkan wanda ya riƙe wani abun bi ba manzon Allah ba, nan gurin kuma dukkan wanda ya riƙe wata magana wadda ba Qur'ani ba hadisi ba, duk maganar malamin za ka hujja da ita, to in yana da madogara da Qur'ani da hadisi, maganar su ta zanto madogara, dalilin nan ba maganar su ke madogara ba, Allah da manzon sa su ne madogara, amma idan baya da hujja Qur'ani da hadisi to wannan bai zama madogara ba, an gane ko. Ayar gaba da take hadin su, wai za kila lahum ta'ala ila ma anzalallahu wa ila rasul, idan aka ce da su ku zo zuwa ga abinda Allah ya saukar, ku zo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan ya yi hukunci, ku zo ga Qur'ani, ku zo ga hadisi dan ya zama alƙalin mu, Allah ya ra'aita almunafiqina yasudduna anka sududa, sai ka ga munafiqai yasudduna anka suna kawar da kai tsakaninka, sududan iyakacin kawar da kai, kaga ma Allah ya sa masa suna munafiqai, wato masu imanin baka ce, duk wanda aka ce zo ga Qur'ani, zo ga hadisi yake yarda, yanzu wannan ayar ta hawo kansa, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ara'aita almunafiqina yasudduna anka sududa, fa kayfa idza asabatkum musibatun bima qaddamat aydihim, fa kayfa idza asabatkum, yaya halin su zai kasance idza asabatkum musibatun, idan wata musiba ta dare ta ko su, bima qaddamat aydihim, saboda abin da suka gabatar da kansu, saboda abin da hannayen su gabatar na sabo abin nufi, saboda abin da suka aiwatar wa kansu sabanin hukuncin Allah, sabanin hukuncin manzon Allah, yaya halin su zai kasance. Thumma ja'uka yahlifuna billah, a lokacin sai ga san garzayo wurinka suna rantsuwa da Allah, in aradna illa ihsanan wa tawfiqa, abin da yasa muka hukunci wurin wane, shi ke fadin Allah, ki shi fadin manzon Allah, mu insani muke nufi a cikin zuciyar mu, mu nufin mummunan niyya ba, wa tawfiqan, da ce muke nema ba so muke mu saba ba, kun irin neman da ce ne kaje ka fadawa abin da kike Allah na manzon sa, ya zaka ka dace bayan ka biki shi Qur'ani, ka biki shi hadisi, ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim, irin wadannan Allah ya san abin da ke cikin zukatansu, na munafiki, na rashin imani, na rashin sakankancewa da gaskiyar Qur'ani ko hadisi. Inda sun sakankance Qur'ani da hadisi suna tafarkin shiga aljanna, dan Allah za su kyale su. Dan haka fa arduan kawar da kai kyale su. Wa idhum kai da yi musu wa'azi, wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, fada musu magana da ta shafe su, magana mai isarwa. Haka Allah yake mai isarwa, kai musu wa'azi da jan kunne dan su jawo kan turba, dan haka suke kai ba turba bane. Wa qawlihi ta'ala wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun, da kuma fadar Allah ta'ala wa idha qila lahum, idan an ce da su la tufsidu fil ardi, kar ku yi fasadi a cikin kasa, qalu sai ka ji sun ce innama nahnu muslihun, ai mu muna neman gyara ne, ba fasadi muke ba. Wannan aya tana cikin jerin ayoyin suratul baqara wanda suke magana akan munafikai. Tun daga farkon fadin Allah ta'ala wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir, gashi da baki sun fada sun ce mun yi imani da Allah, mun yi imani da ranar ƙarshe. Sai Allah ce mai wa ma hum bi mu'minin, su ba mu'mine bane ba. Yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yaqda'una illa anfusahum wa ma yashurun, suna son su yaudare ubangiji ne, su tsammanin su imanin baka ba tare da aikin gabbai ba, shi Allah zai bada aljanna akai. Wallazina amanu, kuma suna so su yaddar sarrin mummune, da sun ce amanna ku yadda, ko da sun saba Qur'ani sun saba hadisi ta kyalle su sun su mummune. Zai yu wa ma yaqda'una illa anfusuhum wa ma yashurun, ko wa ma yuqadiquna illa anfusuhum wa ma yashurun, ba wanda suke yaudara sai kawunan su, amma su ba su sani ba. Sai kullu bihim maradun fazadahum Allahu marada, cikin zukatan su akwai cuta. Abin da ake nufi da cuta, munafunci, akwai furfufi na munafunci. Dama munafiki shine imanin baka wanda bai shiga cikin zuciya ba, ballantana ga bai su aiwatar da shi a aikace. Fazadahumullahu marada, sai kuma Allah ya ƙara musu wata cutar a cikin zukatansu. Domin abinda zai faru in sun kaucewa gaskiya da gangan, sakamakon kauce mata in wata gaskiya ta sake zuwa, kuma ko sun so su yi imani sai Allah ya kautar da su. Falam ma zagu azaghallahu qulubuhum ولهم عذاب أليم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ويكذبون فانا دا عذاب من رديسة ودا أبين دسوة كثن كيسنا ينك أليكا أبين دا أكسوك المسو كو أبين ينك أليكين دا أور إيماني بايانكو قطيب واسا قد كتسو وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض إذا أنت دسوة كركو يقرنات فين كفا قالوا إنما نحن مسلمون فما إذا كنت تكرونا آية لونا بابي haka dai babin yana magana akan me waɗanda suke bin wata magana kishiyar Qur'ani kishiyar hadisi. Sai aka kawo wannan aya wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama idza an ce kar ku yi barna cikin kasa sai su gyara muke su. To menene madangantakar wannan aya da abin da muke magana akai? Abul Aliya ar-Rayyi ɗaya daga cikin manyan tabi'ai yake ya'ni la ta'asaw fil ard, abinda ake nufi idza an ce da su kar ku yi sako cikin kasa. لأن من أصل الله في الأرض دومن دون دي ساقو أبان كسا أو أمر بمعصية الله كوي أمر ندى ساقا وعلا فقد أفسد في الأرض وأن يأي فساد يسكين كسا وتكنن فائن الفساد في الأرض ياكاتي حتى بم وتمغنى دفاع سد دليل من القرآن يكون هدي ينتدمي الفساد في الأرض. To idan kace da su kar ku bi wata magana kishiyar Qur'ani kishiyar hadisi, sai ce muna san gyara dan muna bin malam wani ne, muna girmama shi, muna ganin kimar sa, muna ganin darajar malamai, ba fa ganin darajar Qur'ani, ba fa ganin darajar hadisi, kuna ganin darajar malamai. Duk wanda yake magagalewa maganar wani malami da ba ta dalili da Qur'ani da hadisi, abin da yake da'awa gyara. Mu dai a kasan nan ga abin da aka saba ji saboda shekara 50, dan me za ku kawo wata sabuwar fatawa yanzu? Kaga shi kokarin da yake so gyara wannan kida zai saka zuciya, amma aikin nasa kuma sai zaume barna. Dan a lokacin yana so a bi wani ne a kyale manzon Allah, akwai barna da tafi wannan zama barna a duniya? Yana so a bi wata magana a kyale Qur'ani a kyale hadisi, akwai barna da tafi wannan zama barna? Abin da yake ne da zuci daban, abin da yake aiwatarwa kuma sunan ka barna. To idan an ce la tufsidu fil ardi, kar ku yi fasadi cikin kasa, yaya kuke so ku tara wani malami mu goya baya, ba ku so ku tara manzon Allah mu goya baya? Ayyai da kace abu maganarwa ne a girmama shi, ai mun muna girmama maganar malamai. Da haka dai tunda malamai ba su aiki da wannan hadisi ba, yanzu ka tuhumi malamin ba kansa, ka ce bai aiki da hadisi ba. Malamin naka maganar tuhumi shi da ba kila ya ga wannan hadisin bai aiki da shi ba, kaka ka tuhumi shi gar ma ka ce bai gani ba, ina da uzurin bai gani ba, amma ya gani bai aiki da shi ba, yanzu ka tuhumi shi cewa ya saba manzon Allah yana ji yana gani. فليهدر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم كاجيفا تكركشن wannan aya saboda haka ya kamata ayi hatta wa qawlihi da fadin Allah ta'ala afa hukmal jahiliyyati yabghun wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha da fadin Allah ta'ala wa la tufsidu fil ardi tarku yibarna a cikin kasa ba'da islahiha bayan gyaranta me yake nufi da tarku yibarna a cikin kasa bayan gyaranta Allah ya gyara kasa ta hanyar saukar da alqur'ani da turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka qur'ani da hadisi gyara sarkawa a banka to bin qur'ani da bin hadisi zai zanto wanzuwa ne akan gyara kina zuwa ga qur'ani zuwa ga hadisi kamar wanzar da mutane ne akan me gyara wanzar da gyara ne ci gaba da dorewa a sararin duniya da kai kiran mutane zuwa ga kishir qur'ani zuwa ga kishir hadisi zai zanto me ne to karin kawo barna ne bayan me bayan gyara shine ma'anar wala tusdu fil ardi ba'da islak kana abubakar ibn ayyad Abubakar ibn Ayyad shine ake wala kafi da shi uba malamin hadisi ne ko malamin qira'a yana ɗaya daga cikin marwayata da da'atun ibn Abu Nujud al-Kufi wa bil kufati al-gharra'i minhum thalathatun aza'u faqad za'at jazan wa qaranfula wa amma Abubakar fa qasim ismuhu wa shu'bat rawayhi al-mubarriz afdala wa dhaka ibn Ayyad Abubakar ar-Ridha wa hafsun wa bil itikani kana mufaddala shu'ba shine Abubakar ibn Ayyad yana cikin marwayata hadisi gagga sannan cikin malamai na kira Abubakar ibn Ayyad dai daga cikin tabi'ai kenan yace inna Allah ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila ahli al-ardi yace Allah ya turo da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi zuwa ga ma'abud zuwa ga mutanen da ke sararin duniya wa hum fi fasadin a lokacin suna cikin barna ba gyara wa aslahahum Allah bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya gyara rayuwar mutane ta hanyar turo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace faman idda'a ila khilafi ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dukkan wanda yayi da'awa zuwa ga kishiyar abinda manzon Allah ya zo da shi fa huwa min al-mufsidin fil ardh ina cikin mubarnata a banka ta ba ka duk yan bid'a mubarnata ne a banka ta wallahi ba abin dariya bane ba dan me bid'a kishiyar annabi ne yana so a tara wani malami mun goya baya a kyale annabi zai ce a zo a bishi huwa ne a ba tsarikar malam wane kai idan kace a kyale kowane tafi a kyale kowane waliyi a zo a bi maganar manzon Allah ya zama kishiyar kai sai ya ce maki waliyai to kai kuma sai ka ce masa me maki annabi kai ce wa kai a zo a bi maganar annabi sai ya ce kaki waliyai tunda kace kana bi maganar su to shi ne zo ce a bi maganar waliyai a kyale hadisi ba makin wa ya zama makin manzo Allah makin manzo Allah zai shiga aljanna ne da dai wallahi makin manzo Allah ba zai shiga aljanna ba wallahi tallahi makin manzo Allah ba zai shiga aljanna ba bayan da za a yi ka zanto ka shiga aljanna sai ka zanto masoyin manzo Allah san manzo Allah ko ba da baki ba kadai a ya tabbata a zuciyarka kuma ka fada da baki kowa ya ji sannan a aiki ka aiwatar dan ba zai yi ba kai da awar san shi kana sabawa maganar sa لو كان حبك صادقا لا طاعته ان المحب لمن يحب مطيع da san da kake masa gaske ne da kai masa da'a domin masoyi yana biyayya ga masoyinsa to ya zaka saba masa kuma kana da awar kai kana tafi yawa kai kana son jiji ne suka bi maganganun sa kai koyi da shi cikin al'amuran amma kace wannan hadisin manzo Allah ne ya kyale shi gidi ba mu ba mu aiki da shi mu dan maza ba kaza ba mu aiki da shi ba sai mun maza ba ce wannan yace dukkan wanda yayi da awazuwa ga kishiyar abinda manzon Allah zai da shi to fa huwa min al-mufsidin fil ardh yana cikin mabandata a banka muna kafa magana da maganganun malaman da suka wuce shekara 1200 2300 wa qawlihi da fadin manzon Allah da fadin Allah ta'ala afa hukumul jahiliyyati yabghun shin yanzu hukuncin jahiliyya suke nema shin hukuncin jahiliyya shi suke nema su bi menene hukuncin jahiliyya hukuncin jahiliyya shine san rai zaɓi kanka wanda ba da wahayi yake dogara wanda yana ganin kaza ya dace sai yayi wanda ma yana ganin kaza ya dace sai yayi to wannan shine me hukuncin jahiliyya ba bambanci in an yi shi kafin turo qur'ani ko an yi shi bayan zon qur'ani ko da bayan zon qur'ani ne kai aiki da ina gani kaza ya dace ha kawai baka da madogara cikin Qur'ani da hadisi ya zo mai jahiliya dan ka sai kutubi ke cewa ita jahiliya kar ka dauka wani zamani ne wanda ake kididdige shi da shekaru wanda ya wuce da ko ba zai sake zuwa yace jahiliya tsari ne wanda mutane ke bi cikin Qur'ani cikin hadisi akwai shi aji akwai shi ayo kuma a iya samu su gobe da titi dukkan wanda yake kan wani hukunci wanda ba Qur'ani ba hadisi ba to yana hukunci zuwa ga hukuncin jahiliya dukkan wanda yake kira zuwa ga aida a ga wani manzon Allah zuwa ga wani manzon Allah to yana kira zuwa ga abin hukuncin jahiliya kyalewa Allah ce afa hukumul jahiliyyati yabghun shi yanzu hukuncin jahiliya shine za su rinka nema a kawo musu wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun wane ne ya fi Allah kyakkyawan hukunci akwai wanda ya fi Allah kyakkyawan hukunci ba wanda ya fi Allah kyakkyawan hukunci liqaumin yuqinun amma wannan yana tabbata ne ga mutanen da suke da yaqini game da gaskiyar Qur'ani game da gaskiyar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda baya da yaqini akan wannan baya iya gane cewa hukuncin Allah din nan shine mafi dacewa da mutane ko hukuncin manzon Allah shine mafi dacewa ga mutane ga abinda Ibn Kathir yake karkatun wannan aya yace yusuru ta'ala alaman karada an hukumillahi ta'ala ubangiji ta'ala yana inkari kan dukkan wanda ya bore ya tawaye ya bar hukuncin sa almustamil ala kulli khairin wanda hukuncin Allah shine ya kunshi kowane irin alkhairi annahi an kulli sharri shine yake hani gabarin kowane irin sharri wa adala ila ma siwa min al-ara'i ya karkata zuwa ga abinda ba hukuncin Allah din ba na ra'ayoyi wal ahwa'i da soyayyen zukata wal istilahat da waɗansu istilahat abinda ake nufi da mustala shine dukkan wata kalma da mutane suka yi tarayya suka bata wata ma'ana wanda suke magana da ita tsakaninsu kamar yanzu kaga fuka hausa suna da istilahat to amma zaka samu istilahat din suna kokarin dangana su zuwa ga Qur'ani ko hadisi sufaye suna da istilahat idan sun ce kaza suna nufin kaza suna nufin kaza to ka'ida kowanne mustala da za a sanya shi ya kamata kai yawa jaba ya zanto yana da madogara Qur'ani da hadisi in ba da madogara to sai a rufe shi gefe to su sai suka bi istilahat da suke allati wada'aha ar-rijal wadanda wadansu mazaje suka sanya masa su suka sanya musu su bila mustanadin min shari'ati Allah ba tare da samun madogara daga shari'ar Allah ba kama kana ahlul jahiliyyati yahkumuna bihi kama yadda mutanen jahiliyya suka kasance suna hukunci da ire-iren wannan min al-jahalati na jahilcin su wa dalalat da dangin fata kama yahkumu bihi tatar kamar irin abin da at-tatar suke hukunci da wadansu mutane ne da suka ballo daga kasashen gabar masu nisan gaske a cikin karni na 7 zuwa na 8 wato karni sai Ibn Taymiyyah karni na 7 ke karni sai ga karni na 7 kenan zuwa na 8 su ta tar sune suka sabbaba rushewar daular musulunci a Baghdad irin abin da suke hukunci da shi ma din da suke hukuncin jahiliya minan siyasati wanda wani tsari ne na gudanar da mutane al-maquzati an Genghis Khan wanda suka karbo daga wajen babban sarkin su mai suna Genghis Khan alladhi wada'a lahum al-yasi wanda ya samu wani daftarin tsarin mulki mai suna Yasik wa huwa ibaratun an kitabi ahkamin wanda shi Yasik din nan wani littafi ne da ya kunshi hukunce hukunce ta duk da ba ta hamin sharaya a cikinta wanda ya ciro su daga shari'o'i daban-daban min al-yahudiyya wa an-nasraniyya wa al-millah al-islamiyya ya dauko wani abu na yahudanci wani abu na kirista wani abu na musulunci sai ya hada ya yi littafin tsarin mulki guda daya constitution guda daya وفيها كثير من الاحكام اخذها عن مجرد نظره وهواه اتيكي kuma akwai hukunci hukunci da dama wanda kawai molan kane na san zuciya ne irin nashi ya kawo yasa fasarati bani shar'an sai ya mai da wannan littafin ya zanto wata shari'a a barbe cikin ƴaƴansa yuqaddimuhu ala hukumi kitabi wa sunna suna gabatar da wannan akan littafi akan hadisi akan qur'ani da hadisi faman fa'ala zalika ibnu kathir ce duk wanda yayi irin wannan aiki wani ran yake jinki tsaye ne kawo waɗansu hukunce-hukunce wanda ba na Allah ba na manzon Allah ba ko da ka tsakuro na Allah ka hada da naka sauran dai akwai son zuciyarka ka zo ka taku a tubala da son zuciya tsatsa yace dukkan wanda ya aikata wannan fa huwa kafirun yajib qitalu ibnu kathir yace ya kafarta ya zama wajibi a yaƙe shi hatta ya rija ila hukumin Allah wa rasulihi har ya dawo zuwa ga hukuncin Allah da manzonsa fa la yuhkamu bi siyahu fi qalilin wala kathir ba za a hukunci da abinda ba wannan ba kaɗan ko mai yawa ƙarƙashin wannan aya kan sai ce wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun shin akwai wanda yake mafi kyawun hukunci wanda ba Allah ba sama da Allah liqaumin yuqinun ga mutanen da suke da yaqini saboda haka abinda yake wajibi abin bi shine qur'ani shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganganun malamai duk ana kwatanta su da qur'ani da hadisi abinda dace da qur'ani da hadisi abi wanda ya dace wanda kuma ya saba to sai a kyalewa mai shi kayansa kamar yadda muka ta faɗa muna nanatawa malamin da yake mujtahidi in dai ya kai matsayin mujtahidi kaga yana kokarin kafa hujja ne da Qur'ani da hadisi to in ko ya kai matsayin mujtahidi duk ilimin sa ya kai matsayin mujtahidi bai wuce kuma ya kuskure ba dan haka sai manzon Allah yace shi mujtahidi idan ya yi ijtihadi ya dace da dai yana da ladar biyu idan ya kuskure fa yana da ladar daya wannan yana mujtahidi yana iya yin kuskure to kaga abin da ya dace da daidai sai a masa biyayya akai an bi Qur'ani an bi hadisi ne abin da ya dace abin da kuma bai dace da daidai ba ya kuskure fa sai a kyale masa shi yana da mafita a wajen Allah tunda ba da niyya bai fada cikin kuskure daidai yana ma amma sai kauce mata ba da niyya ba a matsayin sa na mutumin da ba masumi ba ba kararre ba bai kai matsayin annabi ba wahayi ba ya zo masa kaga zai iya kuskure yana da hanzari wajen Allah amma kai ba ka da hanzari na cewa bari in bi shi duk da na san kuskure yake din da na san ya saba hadisi kila ya san hadisin ya saba wallahi da ya san hadisin ba zai saba masa ba mujtahidi da zai san hadisi kuma hadisin ya inganta wurin sa sannan ya kyale shi ba zai yi ba har ko ya kyale shi to abin zama ba ya da sifa ta zama ta samu ijtihadi ke inda zai iya watsi da hadisi domin shi mujtahidi karka dauka wai tsayawa yake yi tunani a gida yayi ka sage sai tuno sai tuto kaza ya wajaba ajima sai sake ka sage sai tuto kaza kuma bid'a ne kaza sunna ne ba haka bane ba baya ba mujtahidi sai in yana da makamashi na Qur'ani da hadisi idan ka tambaye shi kan mas'ala kaza sai hararo ayoyin Qur'ani dama ya haddace su duka ko kuma mafi rinjayen ko Allah kalli ya haddace ayoyin da suka shafi hukunci sai ya hararo hadisan da ke cikin tafsir ta hadisi wani ma ya ce ba na lokaci je in yi bincike sati daya sati biyu wata daya duk ya tar dalilai gurgurdan abin da ya bayyana gare shi da dalilai sai ba da fatawa da shi shine me mujtahidi ke ya san inda zai je nemo dalilin ya binciko ya binciko ya hada ya duk ka'ida kaza ba san zuciya ciki ka'ida yake bi ta ilimi yana da Qur'ani da hadisi ba wai kawai tunani ke bi fada dan yanzu in jihadi ya zama kawai wani da tunani da yayi tunani sai ya yi ijtihadi haka samari kan fiti kowa mujtahidi yayi ijtihadi da ba shi da nazari ijtihadi ya zama arahi وانا عبد الله بن عمر wato kaga duk wanda ya ijtihadi yayi kuskure yana da lada guda daya ya dace da dindina da lada guda biyu to in yayi daidai sai a bi shi in yayi kuskure kuma sai a roka masa gafara Allah ya kai masa ba a masa rashin kunya ba a cewa wani ya kuskure ya idan mutum yayi kuskure baya zama abin aibi amma mutum gashi kuskure ne ya bi shi da gangan shi ne ke zama abin aibi amma mutumin da ya kuskure har ya mutu bai gane kuskure yake wannan ba abin aibi bane ba za ka aibata masa ba kan wannan وانا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح وانا حديثي أنكر بودك عبد الله بن عمر سيني عبد الله بن عمر عمر كما تنخطى يا مسلم سنين يا رو كرمي يا هجرة تردما حيثن سلوك ما ببلغم lokacin da za a je yakin Uhud yana yaro karami ya dauko takobi annabi ya ce ku koma gida ku yara ne shi da ira-iran sa sai da shekara ta zagayowa za a je Ghazwatul Khandaq ya kai shekara 15 annabi ya ce to a tafi da shi dan shekara 15 ya zama baligh ita ce farkon yakin da Abdullahi dan Umar ya fara halarta shi mahaifiyarsa daya da Hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hafsa bint Umar mahaifiyarsa ita ce Zainab bint Maz'ul yar uwar Usman ibn Maz'ul al-Dumai an gane ku sahabi ne mai matukar falala Abu Ishaq Subai yake cewa naga Abdullahi dan Umar ra'aytu ibn Umara Adama jasiman izaruhu ila nisfi saqayn yatuf yace naga Abdullahi dan Umar Adama abin nan launin jikin sa ba fari bane bakal wato launin da yake karkata zuwa ga kamar launin kofi akwai laraba da zaka haka launin shi yace jasiman mutum ne mai girman inda Abu Ishaq Subai yace ra'aytuhu izaruhu ila nisfi saqayn yace naga tufafin sa zuwa rabin gauri sunna ahli sunna wal jamaa yatufu yana tawaf ga dakin kaaba yace anan naga tufafin sa rabin gauri masalan yana kace ya Allah dan Umar kenan a cikin daji sai ya ga wani makiyayi sai ya kira shi yace ba an Allah ina son a tsere mun tinkiya guda daya sai ce ai ba ta bace ba ni bawa ne uban gida na tuno ni kiyo sai ka fara mun bane sai ka ce ko la ta tinye ta sai ce to idan na je na ce kula ta cin yace gaskata ne to Allah fa ya nuna sama yace Allah fa maki yayi a daji sai wanda magana ta burge Abdullahi dan Umar sai ya binciko waye uban gidansa sai ya je ya sayi bawa ya sai tumakin gaba daya ya yantar da bawan kuma ya bashi tumakin tauhidi Abdullahi da Umar sai anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi dayan ku baya zama mai cikakken imani har sai abin da yake so ya zanto mai biyayya da abin da nazo da shi Imam An-Nawawi yace hadithun sahihun ruwaynahu fi kitab al-hujjah wannan hadisi ne ingantacce an ruwaito mana shi cikin kitab al-hujjah bi sanadin sahihin kaza kana haka yayin da awaki Nawawi amma hadithun da'ifi ne kamar yadda Ibn Rajab al-Hanbali ya tabbatar cikin Jami' al-Ulum wal-Hikam kamar yadda kuma Sheikh Nasiruddin al-Albani ya tabbatar hadisi ne da'ifi amma ma'anar hadithin cewa bayan da za a kazo mai imani sai abin da kake so yayi biyayya ga abin da manzon Allah ya zo da shi wannan ayoyi na Qur'ani sun tabbatar da haka duk abin da zaka so to ya zanto abin da manzon Allah ya yarda kake so duk abin da kake so kuma me yake biyayya ga abin da Annabi ya zo da shi ma'ana inda zaka so abu sai ya zanto kishiyar abin da manzon Allah yake so ne sai mu kyale wannan abu ka habura da san zuciyarka ga wani me ba abin da manzon Allah ya zo da shi wa qala Sha'bi Imam Sha'bi ya fada ki ne Amir ibn Sharaqil ibn Abd Zikbar al-Imam al-Allama al-Hamadani thumma Sha'bi ina cikin manyan tabi'ai ya mutu shekara ta 104 bayan hijira Imam Sha'bi yace kana baina rajulin min al-munafiqina wa rajulin min al-yahudi husumatun akwai wata husuma da ta taso tsakanin wani mutum cikin munafikai da wani mutum bai yahudi kaga munafikai masu da'awar imani kenan da wani bai yahudi fa qala al-yahudi sai wannan bai yahudi yace na tahakamu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu je wurin Annabi yake mana hukunci arafa annahu la ya'khudhu ar-rishwa shi wannan bai yahudi ya san annabi baya karbar rashawa wato cin hanci wa qala al-munafiq amma sai wannan munafiki yace na tahakamu ila al-yahudi mu je wurin wani bai yahudi yake mana hukunci ilalmihi annahum ya'khudhuna ar-rishwa dan shi ya san wannan yahudawa suna karban cin hanci yaje ba da cin hanci a bashi gaskiya ke fattafaqa an yati ya kahinan fi juhaina da bai yahudan nan da wannan munafikin sai suka yi ittifaki bakin su ya hadu kan cewa su kai karan wajen wani boka a cikin kabilar juhaina fa yata haka ba ilaihi su je su kai hukunci gare shi je wurin su kai hukunci fa nazalat sai wannan aya ta sauka alam tara ila allazina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka zuwa karshe aya tun da makaranta ta farkon babu wannan riwaya an gane ko Ibn Jarir Tabari ya rawaito ta amma riwaya ce mursala hadisi na da'if dan ka ji malaman tafsiri suna yawa kan sa da'if ne wakila a wani kaulin aka ce nazalat fi rajulayn ikhtasama wannan aya ta sauka ne dangane da waɗansu mutane guda biyu da suka yi husuma da juna fa qala ahaduhuma natarafa ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dayan su yace mu kai kara wajen manzon Allah wa qala al-akhar sai dayan yace ila ka abibin al-ashraf a mu je wurin Ka'ab ibn al-Ashraf yanke mana hukunci thumma tarafa ila Umar daga karshe sai suka yi kara wajen Umar dan Khattab fa dhukira lahu fa dhakara lahu ahaduhum al-qissa sai daga cikin su yace ga yanda muke daya mu yace akai wurin Annabi wani kuma yace akai wajen Ka'ab ibn al-Ashraf wanda bai yahudi ne fa qala lil ladhi lam yarda bi rasulillah sai Umar dan Khattab ya kalle tayan wanda yake yarda akai hukunci wajen manzon Allah yace da shi a kazalika yace haka ne an ce aje wajen manzon Allah kike yarda kike aje wajen Ka'ab ibn al-Ashraf qala na'am yace eh haka fa darabahu bi sayf fa qatala sai Umar ya zalunta ko bai fille masa kai ya kake shi ka san wannan kisar ma malamai suna kawo ta cikin kitabut tafsir amma riwayar gaba daya mu'allaka ce Imam al-Wahidi ya rawaito a cikin asbabun nuzul da kuma al-Baghawi a cikin littafin sa na tafsiri hadisi ne mawdu'i mun ga makabara kuma hadisin mawdu'i ne kina ko kun san makabara kina Umar ya tafi shi kun yi kambara to hadisin kuma mawdu'i ne hadisi ne mawdu'i abin da yake sahihi a wannan babi kun gane ko ma akhrajahu at-Tabarani wa ghayruhu abin da Imam at-Tabarani ya rawaito da waninsa an ibn Abbas daga Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas yace kana Abu Burdah al-Aslami Abu Burdah al-Aslami ya kasance kahinan boka ne shi ya kadi bainal yahudi shi ke zartarwa da yahudawa hukunci idan wani abu ya faru tsakanin su shi ma ya tanafaruna ilaihi cikin duk abin da suka kai kara zuwa gare shi fa tanafara ilaihi an-nas min al-muslimina sai waɗansu musulmai wata rigima ta faru tsakanin su da juna su musulma sai su ma suka je wurin Abu Burdah al-Aslami wanda yahudawa suke kai hukunci wajen sa din yake musu hukunci fa anzalallahu ta'ala alam tara ila alladhina yaz'umuna sai Allah ya saukar da wannan aya wannan shine riwaya ingantacciya amma dan cin ruwayo guda biyu da makarantar zuwa ifai ne wato kun ga babu tafsiri kenan sai mun ba hankali ko domin galibin asbabun nuzul dai riwaya ce ita kuma riwaya khadi'a li qawaid al qabul aw al rad allati wadaha ulama al jahl wa ta'dil aw ulama al hadith bi sifatin amma wato ita riwaya gaba ɗayan ta za a tsora ta kan tsikilin karbar riwaya ko rikin karba wanda malaman hadisi suka sanya ka'idoji don gane ingantacciya ko wanda ba ingantacciya ba kaga sun zama ana tana mutum guda biyu sun yi rigima an je wurin annabi wani aka yi yau gunci wani ce bai daba je wajen bai hude aka je wajen bai hude kuma daga gaske sai aka je wajen umar sai umar ce tsaye na zuwa ya ɗauko tuko bai sun lebata ka ga hadisi mai mazuri amma an sha faɗa a wajen wa'azi saboda haka kullum sai mutum na karatu zai iya gano kuskurensa an gane ko sanadiyar saukar wannan aya alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika zuwa karkanta musulmai ne suka yi yunkurin su kai hukunci zuwa ga wato Abu Burdat al-Aslami wanda boka ne za su je don ya raba musu musu tsakani ba wai dan sun bijire ma annabin ba amma suna da karancin tauhidi ganin su kalmar la ilaha illallah in ka faɗa dan ka je wajen boka ba komai ko dan ka san hukunci wurin wani ba komai ko dan ka aiki da shari'a da ba ta Allah ba duk ba komai haka suke tsammani suna tafiya wajen kai kara sai Allah ta karawa da annabi wannan aya alam fadil ladina sai aka faɗe su da siffar su ba faɗi sunayen su kaga sai suka gane kuskuren su sai suka dai kun gane wannan saboda sahabbai kasancewar su ba masumai ba an rika samun kurakure a wurin wadansu daga cikin su sai abinda ba daidai ba sai aya ta kuka gyara ba haka bane ba sai aya ta kuka gyara mu dan yanzu mana kamili shari'a ta zama kamilalliya a wurin mu da zamu zo na gaba bihi masail a cikin wannan babu akwai masaloli kamar haka al'ula mas'ala ta farko tafsiru ayatin nisa'i tafsirin ayat nan dake cikin suratul nisa'i alam tara ilal ladzina yazumuna annahum amanu bima unzila ilayka wama fiha min al-ayati ala fahmi at-taghut da irin abin dake cikin ayat wanda zai taimaka wajen fahimtar menene taghut kaga ayar ta nuna mana ashe duk wanda kake wa hukunci wanda ba Allah ba manzo Allah ba ka rike shi a matsayin mai ka rike shi a matsayin taghut ya rike ne in ya yi da hukunci to shi ma ya ansa sunan taghut in bai yarda da hukuncin ba to a lokacin namu shedan ka bauta ta ma har yanzu dai ka bauta ta abu cikin tunda shedan ne ya kawata ma wannan aiki as-saniyatu mas'ala ta biyu tafsiru ayati al-baqara mun fahimci tafsirin ayan nan dake cikin suratul baqara wa idza qila lahum la tusrifu fil ardi a ce zai iya shiga cikin fasadi fil ardi shine hukunci da kishin qur'ani kishin hadisi rukun wata magana wadda ba ta da madogara da qur'ani ko hadisi a shari'ance duk wanda ya zo mai al-fasadi fil ardi haka dukkan ayyukan sabo suna cikin mai al-fasadi fil ardi da ka ce karku yi fasadi cikin kasa sun ce gyara muke shi as-salisatu mas'ala ta uku tafsiru ayati al-a'rafi mun fahimci tafsirin ayat nan dake cikin suratul a'raf wala tufsidu fil ardi ba'da islah karku yi barna cikin kasa bayan gyara a ce yana daga cikin barna cikin kasa bayan gyara ta shine kiran mutane zuwa ga shari'a wanda ba manzon Allah zo da ita ba bai wa mutane wani samfuri na ibada ko na zikiri ko na addu'a ba yanda manzon Allah yake ayi ba wannan ya zo mai al-fasadu fil ardi dan Allah ya gyara kasa sai ya turo annabi da saukar da alqur'ani yayin da duk kace ayi aiki da ar-rabi'atu mas'ala ta hudu tafsiru afa hukumul jahiliyyati yabghun tafsirin fadin Allah ta'ala afa hukumul jahiliyya mun fahimci me hukuncin jahiliyya da hukuncin da ya saba na Allah da na manzansa al-khamisatu mas'ala ta biyar ma qalahu ash-shabi fi sabab nuzulil ayati al-ula abinda imam ash-shabi ya fada dangane da sababin saukar aya ta farko alam tara ilal ladzina yazumuna wanda mun ce wannan riwaya ce da'ifi ko as-sadisatu mas'ala ta shida tafsirul imani as-sadiq wal kadhib mun gane fasarar imanin gaske da imanin ƙarya imanin gaske shine da wannan imanin bai da alƙali sai Allah sai manzansa abun nufi in sun yi da'in ja da wani cikin lamarin addini kan halatti ko haram ba abinda zai kafa hujja da shi ba abinda zai je dan ya nemo dalili sai cikin qur'ani sai cikin hadisi wannan mai imanin da cikin amma mai imanin ƙarya shi baya so ma a je wajen qur'ani ko hadisi dan ya san qur'ani da hadisi ba za su goyi bayan san zuciyarsa ba so yake a je wajen wata magana da ba qur'ani ba hadisi as-sabi'atu mas'ala ta bakwai qissatu umar ma'al munafiq qissa umar dan khattab tare da munafiki mun ce wannan hadisi mawdu'i ne al-imam al-wahidi ya rawaito a cikin asbabun nuzul ba tare da sanadi ba ko ya goge sanadin daga farko haka imam al-baghawi a cikin littafin sa tafsir as-saminatu mas'ala ta tabbata zama ka fahimta cikin wannan babi kaunul imani la yahsul li ahadin hatta yakuna hawahu tab'an lima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kasancewar imani baya zama ya cika ga wani har sai abinda mutum ya kudure a zuci ko yake so yayi biyayya ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi
wannan shine karshen wannan babu kuma ina ganin sai mu dakata anan babu na gaba yana magana akan wanda yayi musun wani suna cikin sunayen Allah ko sifa cikin sifofin sa wannan yana da matukar muhimmanci domin wani bangare ne na tauhidul asma'i was sifat insha Allah ma ko ni sama za mu ji da cikin sa assalamu alaikum wa rahmatullahi kuma ya dauki lawyer domin ya kare shi idan wata matsala ta taso masa ya halata matukar haƙƙinka aka danne kike nemo wa kanka haƙƙi ka dauki lawyer dan ya kare ka wannan kana son ka tabbatar da gaskiya ne amma in kai ne zaka cuci wani ka dauko lawyer dan ya kare ka dama abin da kai barna ne kuma yanzu kuma ka ƙara wata barna shi ne ta hanyar dauko lawyer an gane ko to kuma abin da ka dauki amma in haƙƙin mu ne kake so ka zalunce shi ka dauki lawyer kai ma ka san kai lai a wannan al'umma wannan al'umma ba ta nuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sai ba halatta ba ta yake da constitution sai dai Qur'ani da hadisi wannan shi darasin da aka yi lahadi da ta wuce liman yayi rafkanuwa bayan an zo sallar isha kenan bai ya zama ba sai da ya miƙe aka tsaya da shi ya dawo ya zauna kuma sannan daga baya aka yi sujuda an yi sujudu sahwi ita ce ko qabli ko ba'di an gane ku duk sunan sujudu sahwi ya haɗe ko mun yi ƙari da dadi ne nan take saboda haka muna da dama mu yi sujudu ba'di kuma kai ko me ga dama cikin qabli ko ba'di zabi ne aka baka idan kai qabli tayi idan kai ba'di tayi kai qabli wurin ba'di kai ba'di wajen qabli duk hadisi ya gurbayin ka kuma ku gane ita sujudun qabli ko sujudu sahwi bi sifatin amma me matsayin ta cikin shari'a wajibi ne ko mustahabi ne wajibi ne ko mustahabi ne kaga zan ce wani inganci mustahabi ne idan ba ka yi tawba a cewa ba ka da sallah gaba daya amma yin ta dai kamala ce ita sujudu sahwi kun gane ku idan ba ka yi sujudu sahwi ba qabli ko ba'di yayin da sababin qabli ko ba'di ya kama ka sai ba ka yi ba muqaddara da inganci ka ki sallar ka tana nan ta yi sai dai ba ka kyauta ba wannan kuma yake cewa hadisin farko da Nabi aina ne sai Albani ya takaririn sa ni ma ban ce maka Albani ne ya takaririn sa ba kawai na faɗa maka bai inganta ba amma ban ce da kai ya takaririn sa ba ba ya sai kala wajen yan sanda ko alƙali idan mutum ya danne maka haƙƙi ko ka haƙura ko ka ki haƙura idan ka haƙura ka bari Allah zai raba maka gobe kiyama wannan babu ne idan ka ga cewa abin da ya danne maka na haƙƙi din nan zai iya shafar gudanar da rayuwar ka ta yau da gobe sai ka kai kala wajen yan sanda dan su fatan ma haƙƙin ka su baka kuma wannan ba kai laifi ba dan babu shari'ar Allah ne aka saka shi yasa kai haka lokacin da ka kai kai dai abin da kake so a tabbatar maka da haƙƙin ka in har ka ci nasara an tabbatar maka wannan abin da aka tabbatar maka da haƙƙi kaga adalci ne ko yaya ne wato magana akan aiki da shari'a ko rashin aiki da shari'a abu ne wanda yake wajibi musulmai su aiki da shari'a musulunci ba mustahabi bane ko a ce zabi in an ga dama ayi an ga dama a bari an gane ku to amma wata hanya zabi domin a tabbatar da shari'a a ƙasa irin tamu wadda an dade da rushin shari'a din to wannan hanya ce wadda take ginuwa akan ilimi da aiki ba ilimi kadai ba kuma aiki ba wanda za a gina shi bisa da jahilci idan muka ta aya ta babar mai sai an tabbatar da shari'a ba tare da mun yi karatu ba to ba mu san ma me shari'a ba tukuna idan aka dauko ɗaya daga cikin shugabannin babar mai aka ce da shi zo kai ne alƙalin kotu ri kaza kamar aiki da shari'a musulunci bai san shari'a musulunci ba babar mai ta hana ya karanta koda da dalil arba'un hadisi ya masa ikrar fahimta babar mai ta hana ya karanta dalil riyadus salihin balan sanan bukhari ko muslim ko mutane imam malik to kaga wannan ba zai ba bai da ya aiki da shari'a idan da za a dauki kotuna a hannu sa danga a ce zo kai aiki da shari'a ba zai iya ba saboda bai san menene hakikanin shari'a ba ta'arifin shari'a kikkiawa ita ta'arifin shari'a musulunci ba zai iya ta'arifin ta ba to dan saboda haka idan kuma aka ce ayi ta karatu kar ayi aiki kar ayi gwagwarmaya kuma wannan shi ma laifi ne dole haka kuke tafiya kafada da kafada da su dukkan wanda yake neman shari'a musulunci ya zanto abokin adawar ilimi, to ya san ƙarya yake ba shari'a musulunci yake nawa ba, san zuciyarsa kawai yake so a gina. An gane ku? Kuma ko da lokaci mu daina fahimtar shari'a musulunci a matsayin wani tsari da yake hannun ɓarawo da jefe mazinaci kaɗai su ne shari'a musulunci. Wannan wani ɓangare ne na shari'a, kila ɗaya ne cikin ɗari na shari'a musulunci. Kamar yadda na sha buga mana misali, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shekaru 23 yana isar da musulunci, 13 a Makka, 10 a Madina. A cikin wannan shekarun adadin mutane nawa ne annabi yake musu haddi, kama da barawan da aka jefe da barawan da aka aiki, mazinacin da aka jefe da barawan da aka yanke wa hannu da kaza, mutum nawa ne in ka taro cikin kutubu sunna mutum nawa za ka tura an yanke musu wannan hukuncin lokacin annabi? Ba su da yawa, idan ka samu 10 ko sama da haka da kaɗan ko ma ƙasa da haka, to idan ya zanto mutum 10 ka samu ko ƙasa da haka ko sama da haka da kaɗan, su ne kaɗai aka zartar wa wannan. Ga shi ko annabi ya shekaru 23, to ba shari'a ba annabi ya tabbatar? Shari'a ya tabbatar. To a ce kenan ita shari'a gane girman Allah a zuciyarka, wanda shi ne hakikanin tauhidi, sai ya sa a gaɓe ka kiyaye dokokinsa, ba ka yi bazina ballantana abu ka tije ta koyi maka bulala, ba ka yi sata ba ballantana ka tilasta alƙali ya zartar ma da hukunci a yanke maka. Kada ka tsayar da shari'a a karan kanka, wancan ma a karan kanka, wancan ma a karan kanka. In duk muka tsayar da shari'ar Allah a kawunanmu, to tsayar da ita a cikin farfajiyar ƙasa abu ne mai sauƙin gaske. Abu ne mai sauƙin gaske. In duk muka tsayar da ita a karan kawunanmu, amma ba za mu iya tsayar da ita a karan kawunanmu ba, to a tsakiyar ba za mu iya tsayar da ita a farfajiyar ƙasa. Ba zai yiwu ba. Da haka kowa zai fara da kansa. A sami ingantaccen musulmi, a sami ingantaccen gida, ingantacciyar unguwa, ingantaccen gari. An sai a samu ingantacciyar ƙasa. Amma haka kawai mutum ya manta da kansa, ya manta da kowa, ya manta da kowa, yana kallon cewa kotun ce kawai yake kallo, ya ga wata kotu a ƙofar ta an rubuta walihi kun bai nahu bima anzalallahu wa man lam yakun bima anzalallahu fa ulaika wa lam, haka yake so ga kotun da za a ranga da wannan ayar a ƙofar ta, sai a shari'a musulunci ta tsaya da gindinta. To wannan shi ma ya fahimci shari'a bisa kuskure. Saboda haka ayyukan ɗaiɗaikun mutane shine abin da ake bukata, kowa a karan kansa ya tsaye da shari'ar Allah a tsakaninsa, ya gane haƙƙin ma'abucin haƙƙi a kansa. A duk duniya wane ne mafi girman haƙƙi a kansa? Allah subhanahu wa ta'ala. Daga Allah sai wa? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga nan sai wa? To iyaye kuma wai kaga a kamata ya ce sai uwa, daga nan sai a ce sai wa kuma? Yau ba dan ba za ka ce iyaye gaba ɗaya ba, tunda an tambaya annabi cikin mutane wa fi girman haƙƙi a kai na, yace uwa, sannan wa yace uwa, sannan wa yace uwa, annabi yace sannan uba. Kada ba dinne take ba ke. An bayyana ku to haka zaka bi, haka zaka bi, waɗannan haƙƙoƙin ce ka tabbatar da su. Akwai wani malami ya littafi haƙƙoƙi guda 10 da ake bukata din, tun daga haƙƙin Allah zuwa cikon na 10. Huququn da'at ilayha al-fitra wa qarrarat al-shari'a. Haƙƙoƙi waɗanda fitra ta dan adam ma kanta ta yarda da su. Kuma shari'a da ma ta yi kira a kansu. To idan mutum ya tsayar da akan wannan akan, to zai sauki dan an samu daga mutane irin wannan sai su tsaye da shari'ar Allah a banka. Amma in ba haka ba, aka baka dama ka kafa kotu, to farko wanda zai fara ya karka su ne musulmai ƴan uwanka, dan ba su fahimci kotun ba. Ba su san gatan da kai musu wajen kawo kotun musulunci, su ne za su fara ya karka da ita. Ai, an sha yin waɗansu lokuta da an yarda a ce ana tsalla arewa a yi kotunan musulunci. Amma su waye suke fara tankwabe su? Musulmi suke fara tankwabe su. Imma saboda jahilcin su ba su san menene kotun musulunci ba, imma saboda kazaɗin su. Lokacin Sardauna ya yarda a zo a yi tabbaka shari'a a bankasa. Amma waɗanda aka ce su zo su harada shari'a din ba su san shari'a ba. Sai suka je suka aro tsari na Misra, wanda yake sun ɗauko tsarin tura sun cakuɗa da wani abu na musulunci sun ta cakuɗa. Suka je su dan suka aro shi ne jahilcin aka tabbatar da shi a arewa. Shi ma tura suka ce a yi kiran shi Malik Law. To lordin ma na Imam Malik ne, kaji ba ma na musulunci ba. Aka zo aka yi ba mata la, kaga wannan fiya iya ka ce ijtihadin sa yayi naki. Waɗanda suke lokacin su kuma gagajiya wadda suka samu. Wajen zuwa ji a aro da me zaka je karɓo shari'a a Misra? Sun yi wurgi din cikin shekaru 50 bayan da suka wuce. Tunni sun riga sun yi masa tawaye da bore. Sun samu mulhiduna, an zo an babbata al'amura, da aka ji ta aka aro aka zo aka samu. To kaga ce fahimta shari'a ce da ruhin al'amari. Kuma samar da kotun musulunci aiki ne namu mu duka. An gane ku? Ni kadai ba zan iya ba, sai kade ba za ka iya ba, shi kade ba zai iya ba, ita kade ba za ta iya ba, sai mun haɗa mu nawa, mu duka. Tsayar da sallah guda biyar a cikin jam'i, salloli guda biyar na yini cikin jam'i ne, wajibi ne a kan kai kaɗai, a kaina ne kaɗai, a kansa shi kaɗai, zai iya yi ba tare da na nemi taimakon wani cewa sai mun zo mutum musulunci tare ba. Ina fata an fahimta. Tsayar da adalci a kan kaina wajibi ne a kaina ne kaɗai yin adalci, ba za a turo ɗan sanda ce mun yi adalci. To wajiban da suke kawo nan mu fardu ayin na ɗaiɗaiku a kan mutane, kaga ba su ne suka fi muhimmancin mu kula da su, saboda su ne kowa zai iya yi ko daga cikin sakali ba, sama da wancan wanda sai in kun taru ko duka kuma yanzu ba ta yadda ma a taru a tafi ɗin ayi ba. To kaga duk masu neman shari'a musulunci inda suke kuskurewa da farko shi ne ganin cewa shari'a za a iya neman ta ita kadai sai an neme ta zuwa gyara komai. Akwai mutumin da yake son shari'a musulunci amma abokin adawar aƙida ne ko tauhidi, to da me zaka gina shari'a musulunci? Kai kanka yanzu a yanke hukunci shari'a musulunci karfin tafi sai an yanka ka, saboda ka kudure abin da yake kishin na Allah, kishin manzon Allah, to dan Allah ya za a yi da tsaye ka kama da hadisin da samai shari'a. Idan muka ce muna son shari'a sai mu bi tsarin Qur'ani, sai mu bi tsarin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana Makka, aka turo shi da shari'an nan, aka so ake saukan masa wahayin nan, yazo dakin Ka'aba ya dawa bi ya sallah daidai lokacin ga gumaka 360 adadin kwanakin shekara shine adadin gumakan da ke cikin dakin Ka'aba. Manzan Allah na sallah ta tare haka dakin Ka'aba, yana tawafi ga dakin Ka'aba, bai yi kurin ya rushe gunki dai ba daga ciki dan lokacin sa bai ba, manufar a fahimci shari'a sannan sai a zo aiwatar da ita. Da ya ga Makka bai zama dausayi na tabbatar da shari'a ba, sai Allah ya umarce shi da yin hijira zuwa ga ina Madina, ya zama dausayi. Dukkan wanda suke masoya shari'a suka kaurace wa iyayensu, jarin kasuwancin su, gonakin su, garurrukan su, suka zo ina Madina, suka jure wa zafin rana, suka jure wa tsananin sanyi na hunturu, suka jure wa yunwa da talauci. Mai gida da farori da kuyangi ya zo yana kwana a masallaci, baya da abincin yau, baya da rago, kaga wannan alama ce na zai iya jihadi. Sai suka tabbatar da shari'a a ban kasa, sai aka zo aka mamaye Makka cikin ruwan sanyi. To wannan tarbiyya ita ce za a bai wa mutane. Galibi duk wanda ka ga yayi jihadi a ban kasa, imani ya tabbatar yayi hijira sannan yayi jihadi. Baka da imani za ka iya jihadi? Dede sai Usman dan Kodewo da imani ya tabbata yayi hijira, ya kaurace wa garin da yake, ya kaurace wa gobe, dede kafa na jini sansani, duk masoyan shi daga kowane sun suka yi mai suka yi hijira, kuma yana tafiya da karatu da komai, da karatu da komai suke tafiya, ba da jahilci yake tafiya. Duk wanda yake mafarkin zai tsaye da shari'a musulunci bisa da jahilci ya cuci kansa, kuma yana ɓata kansa lokaci. Akwai kuma matasan da suke ganin kai zagi shi ne jarunta, ka zagi wane, ka zagi wane, ka zagi wane, ka kafirta kowa shi ne jarunta, wannan jahilci ne da wuta. Akwai kuma waɗanda suke ganin dabara su ita ce, ita tun da shari'a ake so a haɗa, to ya kamata su musulmi duka kyale su, sai dai ka zagi kafir kaɗai, amma musulmi ko mun bida sai in ya ce shi musulmi ne ya zo a ciki. Ta ji ba komin bid'ar in ya ce shi musulmi ne a zuwa ta, a iya samun musulmi ya sabo ba masu mi bane ba, amma bid'a dai ba za a yi daɗi da shi. An samu musulmi sun zauna da masu sabo amma mi bid'a ba ta saurara masa ba, ko lokacin sabo, lokacin da aka tafi buɗe kadisiya an tafi da mutumin da yake gaji mashayi ne, ya sha giya ma ya bugu za a je da hadi, aka ce a yanke masa hukunci, sai aka kawo hadisi annabi ya ce ba a tsayar da haddi a garin kafirai sai kun koma gida, saboda kar a je a yanke masa haddin ya sha giya yayi fushi ma ya yarda, tun daga wanda suka rubuta hukunci yana kasar su, amma in ko koma cikin inda ku musulmai ne tsantsa sai ku masa haddi ba inda zai gudu. Aka ce to a kama ta daure shi dan kare saki sha, aka kama shi aka daure shi ana cikin yaki, shi da kanshi zai samu matar komandan yakin yana cikin bali, yace hukunci ne dan Allah, na yi alkawali in dai aka kammala yaƙi lafiya zan kawo kaina in ɗaure ni da kaina cikin mai, ta yadda ba za a gane ba. In kuwa aka kashe ni kun ga kun huta da ni, matar sa da bina biyu wakas sai ta kunce shi, da ta kunce shi sa da bina biyu wakas shi ne kumandan yaƙin baya da lafiya, da wannan bawan Allah ya je kama dokin sa ya hau, shi ne Abu Mihdan, ya je sai kai kura yake cikin kafari ya kai dama ya kai hagu, duk inda idan ya kutsa kai sai ka kawai kafari suna faduwa. Sa'ad bin Abi Waqqas cikin dare ya hango shi da hasken farin wata, yake cewa a'a ad-darbu darbu abil mihdan wal karru karru al balqa, yake cewa kai sarin tuko bai irin da Abi Mihdan, irin tumban da godiyar take kamar balqa godiyar take, yake amma Abu Mihdan kuma yana daure ya aka haka. aka kammala yaki musulmai suka ci nasara Abu Mihdan ya dawo ya sake daure kai cikin mari kar dina biyo kanin cin zaka da kada Allah me ya faru ka fada mun gaskiya na ga wani mutum yana kai kaza yana kai kaza waye yace ni ne da abin da ya faru yace to ka zo mun ya kai maka ma kaddin ma an ya kai maka saboda hasanat din da kai sun goge mi sayyad innal hasanati yusifu min sayyad zalika zikran lil zakir kan jihadin da kai kace arna da yawa wannan wannan zulubin shan giya za a ya riga kan kirki ni shi kuma yace da ina ta ne saboda sai ai mun bulala sai ta kan kare mun zulubin da ni mun bulala na san zulubi na kan kirki sai gobe na saki sai na san ba wannan zulubin in zaki zo ai mun bulala ka tafi dan Allah dan Adam yace amma tun da kuke daga yau kun yafi haddin ni ma ko na dare ta da yau dan me za a kan kare mu idan na sha gobe kan yadda ake fahimtar musulunci amma lokacin da wani yazo da daukan ayoyi mutasabiha da dake wannan aya hada da wannan ce sun yi tanakuzi ya dauki wannan hadisi hada da wannan ce an yi tanakuzi Umar dan Khattab da sandarin da dukansa yace sai ya janye tunda an kafa masa hujja yake da sandarin da dukansa sai ne dawo kan kitabu da sunna aka kyale shi to dole sai mutun yayi karatu har ko hobi dan ganin daman ka dauka take addini ka tsira kai na faɗa wannan saboda naji akwai wadansu suna nan suna tunin za su fara raddi da irin salon karantarwa da ake a Usman bin Affan in dai za a yi raddi na ilimi a shirye miki in dai bid'a ce wallahi tallahi ba za mu saurara ba insha Allah kar ka dauka cewa dadi muke ji mu ce abu kaza bid'a ne abu kaza bid'a ne laruran karatu ce ta tilasta mu laruran karatu ce ta tilasta mu in ba haka ba dan girman Allah dan me zaka ji haushin mu mun ce a tsaya a sunna baka ji haushin samarin da suka fito a Kano suna cewa su alloli ne ba kaule zai fito biki kirje ce Allah ne amma duk abokan tafiyar ka ne na gobarmaya wani zai fito dake wani wali yace yana yin duk abin da Allah ke yi in an gaji za ka shiga aljanna in an mutu akan dare ka sanya kaza duk wannan ba su bata mare ba abokan gobarmaya ne amma an dace kitabullahi sunnatul rasulullahi kadai ke kitabokin adawa ne yana raba kan musulmai kada kai baka fahimci shari'a ba dukkan gobarmaya da ba za a daura cikin qur'ani da hadisi ba wallahi tallahi karshen ta rushewa ba inda za ta kai labari ka karanta tarihin waɗanda suka gobarmaya sama da wanda ake yanzu a Najeriya yayin da suka kauce wa tsarin qur'ani da hadisi duk cikin sarafa Profesa Muhammad Kutub kanan sayyid Kutub yake cewa shekara 50 mun manta da aqida gefe guda mun ce kawai a zo a haɗu musulmi musulmi kowa da boka da dan sufi da kowa ya adabi yace shekara 50 ko kauye guda ba mu kafa shari'a musulunci ba sannan ma gane kuskuren mu yanzu mun dawo dole sai an gyara aqida sai yi littafi mai suna mafahimu yambagi an tusaha shine mafhumu la ilaha illallah mafhumu ibada mafhumu shari'a mafhumu kaza duk cewa waɗannan an fahimce su ba daidai bane cikin musulmi sai an gyara su za a iya shari'a in ba a fahimce su ba za a iya shari'a ba mafhumi na farko da ya dauka mafhumu la ilaha illallah sannan ya kawo mafhumu ibada menene ibada dan akan kabi bidoyi daga cikin ibada can gurin mafhumu la ilaha illallah dan akan kabi shirka sannan mafhumu shari'a me ye shari'a din makanta haka ya dauke su littafi guda akan su kurkuku ya rayu an kashe wansa da su ne yan gobarmaya an kashe wansa har yanzu shi yana birnin Makka a ummul qura yana lakkara bai isa shiga Egypt ba har yanzu ya fita daga Masar din shekaru nawa baya sama da 20 har yanzu bai isa shiga ta ba saboda gobarmaya yake to ga duk abin da muka gobarmaya ga abin da ta haifar mana yake saboda da farko ba mu gane abin nan daidai ba tsammanin mu kawai a hadu da mai sufanci da mai cewa Allah bai ne da mai cewa kaza ne da mai cewa ma zai iya ganin Allah da mai cewa duk sati sai manzon Allah ya zo gidansa a zo duwa haduwa ce wallahi babu inda za a ko ba abinda za a kulla da wannan tafiyar duk tafiyar da abu gina bata bakan qur'ani da sunna wallahi ba su jaji duk tafiyar da ba gina ta bakan qur'ani da hadisi kuma mu da'awar mu shine qur'ani da hadisi ba wanda yake zo ka fi ba wata kungiya muka ce ga ta ba ba wani tehin mu muka tsarkake muka ce ji kadai ne ba wanda wallahi sai kana wanda bi shi zai shiga aljanna wanda bi shi zai mutu zai shiga wuta abinda muka ce jagoran mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi tallahi dukkan wanda baya kan tafarkin manzon Allah ba mu bace dukkan wanda yake ga wani zikiri ga wani wuridi ba na manzon Allah ba mu bace kowai ko ba ma jin kunyar mu saba masa ko ba ma jin tsoron mu saba masa wannan shine da'awar mu ba mu rata ya tabbata wani mutum cewa malam wane ko shehu wane a'a dama bambanci tsakanin da'awar sunna kenan da da'awar bid'a duk bid'a tana ratayewa da wani mutum ne amma sunna ba ta ratayewa sai da wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan zamu ce ibnu taymiya yace kuma sai mu saba masa nan zamu ce Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya ce kada a cikin littafin nan sunan muka saba masa hadisi nawa ya kawo muka ce zai bai ne a yau ba mun saba masa ya kawo hadisi mun ce zai bai ne ba za mu zuwa dan ka san mu ba bambancin da'awar sunna kenan da da'awar da ba ta sunna ba ta ratewa da wani mutum ashkar wane wane in baki ba sai ka barka ta ko to wannan bid'a ce bid'a ce amma da'awar sunna wane wane saboda ya dace da fadin manzon Allah da fadin manzon Allah amma wuri kaza ba ma tare da shi saboda ya saba Allah ya saba manzon Allah amma in bid'a fa da ma su mutum kawai suke kallo ba sa kallon dalili ahli sunna ko dalili suke kallo kafin su kalli mutum in dalilin da ya kawo daidai ne sai a bi shi eh kai daidai in dalilin da ya kawo ba su bane sai a taka bane to wannan shine da'awar mu kuma haka muke fatan Allah ya karbi rayuwar mu a kai assalamu alaikum wa rahmatullahi